أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah madaukaki da ya sake tara mu a wannan masallaci na galadanci a wannan yammaci na talata 20 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 11 ga watan 4 a shekara ta 2023 na lissafin miladiyya. Aya ta 77 a suratul Nisa. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم شن بكغا بكيما أماكن ودنن ودن دا أكتشي دسو كفوا أيديكم وكامي هن ينكو معنى عن الإتالي كدا كتد يكي كسور على كركو يكي هو كيها أولي wa aqimus salah kawai dai ku rika sallah wa atuz zakat kuma ku bada zakka ma'ana taimakon mabukata. Wannan aya har yanzu dai cikamaki ne na ko in ce ci gaba ne da dori akan ayoyin da suka gabata bisa siyakin wajibcin a yi da'a ga Allah, a yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a kai hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan idan umarni ya zo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu binciken hikima, kawai a aikata. Kuma abinda yake wajibi akan mumini shine abin da Allah ya umarni da shi a kowane lokaci. Allah yana da damar, yana da ikon, shine mai sarautar, shine mai mulki, shine mamallaki, kowa bawansa ne, shi kadai shine ilahi, shine sarki, shine mai iko, shine mai sa doka. Yana da damar ya ce a yi kaza yanzu, in an jima ya fasa ya ce ku yi wani abu daban. A matsayinku na bayi, duk abin da ya ce ku yi, to ibadar ku ke nan. To nan a lokacin da musulmi suke Makka kafin a yi hijira, lokaci ne da hikimar da'awa taqtadi tana hukunta tawajjabta kar'ata da balle kar'ata da hankali kar'ai rikici kar'ai hayaniya kar'ace za a yaki mutane musamman a lokacin da adadin musulmi ba yawa ne da shi ba dan kadan ne su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutun kadan in ba ku manta ba a cikin karatun da muka yi asira wanda wani darasi ne babba a rayuwa da ya kamata kullum ka rika tuno shi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an shine na 40 a musulunta amma bai musulunta ba sai bayan shekara 6 da fara da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so zaka lissafa mutun nawa ne kenan a shekara daga farkon nan zuwa shekara 6 su nawa ne a garin Makka shine na 40 amma bai musulunta ba sai a shekara ta 6 so think of shekara ta farko su nawa ne ta biyu su nawa ne ta uku su nawa ne wannan ya ishe ka darasi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake yi Allah ya karfafi musulunci da ɗaya daga cikin Umar guda biyu Umar dan Khattab ko Amr ibn Hisham shine Abu Jahl sai Allah bai kaddara Abu Jahl ya musulunta ba sai Umar dan Khattab shi ya musulunta saboda karfin zuciyar su da tsayawar su akan manufar su to kuma Allah madaukake ku duba yadda ya taimake addinin musulunci da shigowar Umar to Umar din nan shine na 40 a cikin wanda suka musulunta amma duk da haka a shekara ta nawa to yanzu su 40 nan ko da a shekara ta 6 ka ce su dau makami su yaki mutanen Makka ai ba hikima to sai Allah yake ku saurara ku fu aidiyako to shine wannan ma'ana ku rike hannayenku ku tsare ku ba zancen ku dau makami ku yaki mutanen Makka ga gumaka ana bautawa a cikin ɗakin Ka'aba gunki ana lissafa wajen 360 kuma kowa a gidansa da nasa duk ana bautawa gumaka daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallo wannan abu baya so shine babban abin da yake ki a duniya shine ga ana bautawa gunki amma haka yayi hakuri shekara 10 yana cikin Makka shekara 13 shekara 13 yana cikin Makka bai fita ba saboda ba a ce ya fita ba bai dau makami ya yaki manyan Makka su dawo musulunci ba saboda babu karfi a lokacin an fahimci abu wanda da a ce an yi hakan a lokacin da yanzu an lanko mai musulunci babu shi a wancan lokaci tunda ba yawa ne da su ba kuma ya sha faɗa shi annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan abubuwan a wasu munasabobin cewa ba dan kaza ba da nayi kaza har ya koma Madina fa har an yi hijirar har an ci Makka da yaƙi Makka ta koma ƙarƙashin musulunci yake cewa ba dan mutanen Makka ba su daɗe da musulunta ba da ya rusa ɗakin Ka'aba sai ya sake gina shi a gininsa na zamanin annabi Ibrahim foundation ɗin ya ƙara faɗi amince wannan zance me ya hana shi yana tsoron kada Quraishawa su yi masa tawaye su ce oho dama kai ashe so kake ka ɓata mana tarihi abinda iyayenmu na nan kusa suka yi dinnan baka yadda da shi ba so kake a koma can baya to mun gane ka wannan sai ta san kila su fasa musuluncin gaba daya to shi kuma da a fasa musuluncin gare ya haƙura da wata cuta da damuwa komai yawanta an fahimci wannan wannan manya-manyan darussa ne a cikin harkar da'awa duk mutumin da yake da'awa da ilmantar da mutane da kiran mutane da karantar da su akwai abubuwan da duk yadda suka ɓaci yakan yi haƙuri da su ba wai ya kau da ido ya amince su ci gaba ba zuciyarsa tana kuna saboda damuwa akan abin da ake yi to amma yana hangen in ya ce zai yi zafi sai an daina wannan abun to zai iya haifar da wasu ma ba za su karɓi gaba ɗaya ma abin da yake kira zuwa gare shi ba to da yayi wannan hasarar gara ya maintain ɗan abin da aka samu ɗin a ci gaba an gane wannan to wannan shine zancen da Allah madauki ke mana anan alam tara ilal ladina qila lahum shin baka ga waɗannan bane da aka ce kuffu aydiyakum ku rike hannayenku mannan da ni na faɗi maganar marhalan ne ba su ainihin waɗannan mutanen da ake magana akan su ba wasu ne daga cikin al'ummar baki ɗaya na wannan lokacin me suka aikata shine zamu ji wa aqimus sala wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qital amma yayin da damar yakin ta faru ma'ana bayan an yi hijira an koma madina an samu karfi kuma har yakin an samu damar a yi shi kun ga ai an farlanta a yaki ko shine ma'anan falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajabta musu bayan damar ta samu idza fariqum minhum sai ga wasu daga cikin su yakhshawna an-nas da a Makka suna fatan ina ma a wajabta sai aka ce a ku yi hakuri ku kwantar da hankali lokaci bai ba saboda Allah shine al-hakim ya san yanzu idan aka ce su tashi su yaki to za a gama da su har suka wasu suka ji ba dadi me yasa ba su dama su yi jihadi ba to amma a cikin su aka samu wasu bayan an yi hijira da buƙatar jihadin ta taso aka ce ku fito an wajabta muku ku yaƙi sai ga wasu daga cikin su yakhshawna an-nasa suna tsoron mutane ka khashiyatillahi irin yadda suke tsoron Allah irin tsoron da suke wa Allah haka suke tsoron mutane aw ashadda khashiya kai zai ma iya fin haka wannan aw ba ta kokonto ba ce domin Allah baya kokonto ce ta suka ce au din nan ko ta zama ta idrabi idrabin kuma intiqali ba ibtali ba aidan nan mun yi wannan magana ko ko kuma ta bal ma'anar bal da muka yi magana akan bal tana zuwa da ma'anar idrabi idrabi shine kamar a ce bar wannan zance ko to shi wannan zai yiwu da ma'ana biyu ko ya zama bar wannan zance koma wancan ko kuma bar wannan zance ƙarya ne an fahimci abin yawwa to in ƙarya ne shine ake ce mata mene idrabi ibtali to idan kuma idrabi intiqali ne ba wannan bane wancan ne ma'ana zai ma fi haka ma'ana tsoron da suke wa mutane daidai yake da tsoron da suke wa Allah ko ma fiye da haka to amma ko din karka dauka anan ta kokonto ce domin Allah ne ke magana Allah ko baya kokonto kamar yace ne bal kai ba haka ba wannan abin na tsoron da suke wa waɗancan mutane yafi ba tsoron da suke wa Allah kun gane gun yanzu to ita ce wannan daka au karka ce ko ma'anar ko ta kokonto ba ko ce ta kokonto ba a ce ma'ana kai ba haka ba ya ma fi haka ya bayyana? Kullum in kana karanta maganar Allah kuma kana tafi da istihdarin da halarto a al-muhkamat da suke da alaka da siffofin Allah da sunayensa ko da abinda za a dangana wa Allah da abinda ba za a dangana masa ba domin in ka fassara au din nan ta kokonto ce kaga a ce Allah yana kokonto akan wani abu ko a ce bai san hakikanin abinda ke zuciyarsu na karfin tsoron da suke wa mutanen ba ai kaga tunda Allah ya san duk abinda ke zuciyar mutum in adadi ne kamar inda yake cewa wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun wa arsalnahu ila mi'ati alfin yanzu a ce Allah kokonto yake bai san da mi'ati alfin aw din ko kuma kila ma sun dan fi haka kaga ba wannan bane ma'ana bal yazidun kai sun ma fi dubu dari kun gane wannan to waccan ita zaka dauko sai ka yi amfani da ita a wannan wuri shi ma cewa bal take ma'ana wannan dai ɗaya daga cikin ma'anoni ne malamai sun faɗi daban-daban daga cikin ma'anonin wannan, amma wannan azhar a wannan wuri din za ta fi tafiya da siyaki. Waqalu, kuma suka ce, har yanzu a gundarin fasara ayar miki, waqalu kuma sai suka rika cewa rabbana, lokacin da aka saukar da ayi jihadi, rabbana ya ubangijinmu, lima katabta alaina alqital, me yasa ka wajabta mana yaki, laula akhartana ila ajalin qaribin, ina ma ka dan jinkirta mana man zuwa wani lokaci nan kusa, a dan kara mana time, a dan bar mu dai yanzu kar a ce a fito jihadi dan kar mu mutu. Wannan ya nuna maka masu tsoron mutuwa ne daga cikin waɗanda aka wajabta wa jihadi, ko to tunda kaga suna zancen ajali qarib, ma'ana a dan jinkirta musu zuwa wani lokaci su kara rayuwa ta duniya. Shi yasa ya biyo bayan abin da cewa aina ma takunu yudrikumul maut, saboda siyaƙin na wannan magana ce. Duk gaba ɗaya kuma in ka kalli ayoyin suna nan dai suna koma zuwa ga zancen da muke tun farkon magana, cewa abi Allah abu manzon Allah. In Allah ya ce ayi jihadi yanzu, to a fito ayi. Yayin da a Makka ya ce a saurara, an saurara. To yanzu idan ya ce a fito, kar a kalli wani abu la tsoron mutum ko tsoron mutuwa, kawai a fito ayi yaki, tunda Allah abin da ya ce ayi yanzu kenan. An gane? Bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine musuluncin mutum zai tsayu da shi. Kul, sai Allah ya ce, mata'ud dunya qalil, mata'ud dunya qalil, dan dadin duniya da kuke lissafi, jin dadi, gida, aure, mata, yaya, ko abun alfahari na gidaje, abun hawa da sauransu, wani dan abu ne dan hinken nan, dan kankai. In ka kwatanta da lahira, akwai wata siffantawa mai kyau da malam Sa'adi ya mana, za mu sauri mu zo mu karanta musu. Ya yi wa'azi a wurin mai kyau da zai shiga zuciya akan wannan munasaba din. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu lahira kuwa khairun liman ittaqa, ita ce mafi alheri in an kwatanta ta da duniya, amma ga masu tsoron Allah, masu tsoron Allah, masu bin dokokin Allah su ne waɗanda suka san haka. Wala tuzlamuna fatila, kuma ba za a zalunce ku ba a lahira, duk abin da kuka cancanta za a cika muku shi. Don haka kar ku ji tsoron, ku ce ku kammala jin daɗin ku a duniya, kila a lahira ba za ku samu duka ba, a duk abin da kuka cancanta in dai kun shiga aljanna to komai za ku same shi. An fahimci abu? Sai ce aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, to wannan zamu zo kansa mun gama saboda tsawon abin da malam ya ambata. Yace kana almuslimuna id kanu bi makkata, musulmi yayin da suke Makka sun kasance an umarce su da su yi sallah da zakka. Abinda ake nufi da zakka a wancan lokaci shine muwasatul fuqara, taimakon fakirai, domin a lokacin ba a shar'anta zakka ba. Shar'o'in nan guda kurkunan musulunci guda hudu bayan shahadatu an la ilaha illallah, ku riƙe. Zan gaya muku iya rajihin magana ne, ko ba sai mun shiga ikhtilafat na malamai, sabanin malamai akan masalar ba. Tauhidi shi ne asalin musulunci, da ka shi baka cewa ga ranar da aka saukar da shi, yau shi ne asalin musulunci. Sallah an saukar da ita a yaushe, shekara ta uku kafin ayi hijira, kuma shekara ta goma bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo. Ma'ana an yi shekara uku ana sallah. In an ce sallar, ba ana nufin da can ba su yi sallah ba, suna yin sallah, suna taron kuma suna addu'o'insu, amma salloli biyar da aka yi Isra'i da Mi'raji aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaushe aka yi Isra'i da Mi'raji? A kun ga a shekara ta goma ne, ko yawa ta aiko shi, shekara ta goma ta bi'isa, da aka sai da shekara uku sannan aka yi hijira, haka ne? Yawa, to sallah kenan. Ku duba ku gani shekara nawa kenan aka yi ba a saukar da wajibcin sallah ba? Goma. Yawa, goma, sai da aka yi goman, a ta goman ne aka saukar. to kafin wannan shekara goma daga shekarar farko da ta biyu da ta uku har zuwa tara goma meye musulunci iya wannan belief din na zuciyarka imanin nan na zuciyar ka karbi ka yadda Allah shi kadai shine abin da ya cancanta a bauta masa shi kadai kuma ka yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in mutum ya tsaya iya wannan saboda shi ne abinda Allah ya ce a yi a lokacin da ya mutu dan aljanna ne shi ga shi bai aikata sauran rukunai guda biyar ba saboda a lokacin ba a saukar da su ba an gane? Amma suna haduwa suna sallah wadda ba ta wajiba ba sannan kuma ana ba da taimako na fakirai shine zakkar da ake nufi anan domin ita zakka mun ji sallah kenan yanzu ko to zakka an wajabta ta a shekara ta biyu bayan hijira a ina kenan a Madina azumi ma a shekara ta biyu bayan hijira don haka da zakka da azumi a shekara ɗaya aka saukar da wajibcin su wajibci abinda ya shafi nafilfili ana yi ana azumin Ashura tun a Makka ko da shi ne wajibi ana azumin nafilfili annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yi sannan zakka taimakon miskinai ana yi to amma a shekara ta biyu aka wajabta zakka mai nisabi saura me saura haji shi kuma haji a zance mafi karfi shine a shekara ta tara aka saukar da shi aka wajabta shi shekara ta tara ta hijira ba ta zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ba an gane ma'ana sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shekara tara dab da zai rusu ma kenan saura shekara ɗaya da wata kadan aka wajabta shi yasa ya fara tura Abubakar a shekaran nan a shekara ta goma kuma ya je da kansa yayi hajjin sa guda ɗaya kuma bai bayan shi bai sake ba yana dawowa ba a dade ba ya fara rashin lafiya a watan Rabiul Awwal kuma Allah ya karbi ransa an fahimci abun yawa to abinda zai ja hankalinka a nan ya nuna maka muhimmancin tauhidin nan a musulunci a shi shi ne komai ga shi an rayu shekara goma iya shi shi ne musulunci a yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai wanda ya faɗi wannan ya amince har zuci bai taɓa sa goshinsa a ƙasa ba bai sallah ba ya dai taɓa addu'a kuma Allah ya karɓi ransa shi kenan ya tafi aljanna saboda shi musulunci abinda Allah ya ce a yi a kowace fatara ta rayuwa to shi ne wajibi shi ne musulunci wannan yana nuna maka ashe musulunci baya buƙatar ƙarinka baya buƙatar raginka ka bar shi yadda yake ka bi abinda Allah ya ce ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ƙara mana fahimta yake cewa ba ana nufin zakka sananniya wadda take da nusub shine nisabi da sharuɗa ba domin ita wannan ba a saukar da ita ba ko ba a wajibta ta ba sai a Madina ba a umarci mutane da jihadin to nan wani zancen zai kawo ma'ana wannan ya nuna maka dai ba a umarci musulmi su fito su yi jihadi ba a Makka za ka iya fitowa da hikimomi masu yawa a wannan kuma mun ambaci kaɗan saboda rashin ƙarfi ko yawwa da ƙarfi da an yi yaƙi saboda a ƙwaci kai domin mutanen da ake azabtar da su idan ba ƙwatar kansu suka yi ba to ba za su samu ƴanci ba to sannan yana nuna maka har yanzu cewa Allah maɗaukaki ya haɗa mu da al'asbabu duniyawiya ta ɓangaren cin nasara a yaƙi shi yasa ya umarce mu da tattalin makami don ya san amfani da makamin za a yi a wajen jihadi ba kwanciya za mu ce ya Allah ga su nan sun taho a kakkashe mana su ga mu a kwance ba haka bane saboda kuɗin ake so a jarraba a ga ƙarfin imanin wane ne da wanda yake a cikin ku ya yadda ya sare yadda rayuwarsa ta duniya ya tafi lahira ya samu lada saboda ƙarfin yaddarsa da Allah. Ana so a gwada a ga wannan, don haka shi yasa sai ya hada mu da mene, al asbabud dunyawiyya. Don haka kun ga da arziki da daukaka ta buwaya da izzar addini da kuma cin nasara akan abokan gaba, in kun lura duk Allah ya hada su ne da me, sabubban duniya. A yi dogaro ga Allah amma kuma sai an bi sabubban duniya, shi yasa aka ce a yi kere-kere ko a yi ilimi a samu makamai. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa khudhu hidrakum, duk mun karanta wannan a baya. Wannan yana nuna maka ashe kenan cikin hikimar Allah da yasa ba a yi jihadi a Makka ba, saboda dama yayi niyyar yayi rabbin mutane ne da al-asbabud dunyawiyya samun karfi, tunda yanzu kuma ba a yi karfin nan ba, to kar a fito, domin in ka fito lokaci guda aka lankwame to shikenan magana ta kare. Me yasa a yakin Badar yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yana addu'a, an yi ruwa wurin yayi sanyi, ya daga hannunsa yana jijjigawa yana addu'a, ya Allah in aka kashe hadhihi al-isaba, wannan dan taren da muke da shi, in aka kashe shi shikenan babu masu bauta maka a bayan ƙasa. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango wannan? Saboda ya san adadin a lokacin kadan ne bai isa a tinkari mutanen Makka da adadin su ba. Makka babban gari ne, kuma sannan ga kabilu na kusa da Makka da duk suna taimakawa shugabannin Makka. In ka ce ka tsokano yaki, kuma sannan duba ku gani Makan nan a nan Ka'aba take, Ka'aban nan mushrikan nan a wancan lokaci suna alfahari da ita. Ba a lokacin a shekarar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abraha ya zo ba daga Abisiniya zai ture Ka'aba, mai Allah ya masa. Kaga wannan tarihin suna rike da shi, to a ce kuma ga ɗansu ya taso a cikinsu kuma zai yaki Ka'aba, wannan ƙarfi ne ba za su yi amfani da shi wajen tunkuɗe shi da kashe shi da yaƙarsa ba. To in ku aka ce daga farkon annabcin a ce har an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai musulunci kuma ina yake, ai an gama an mutu. To hikimar Allah ita ce sai aka ce wa musulmin to ku dakata, babu jihadi yanzu, duk yadda kake so a fita jihadi to ka saurara. Kuma dan Allah ya nuna mana cewa addini shine abin da ya umarni, duk abin da bai umarni da shi ba, ko kana so ranka yana so ko ranka baya so, to ba shi ake kallo ba. Ku duba waɗannan mutanen, lokacin da suke son a farlanta jihadin ba a farlanta ba, har suke cewa ina ma a farlanta. Aka kalli hikimar da'awa aka ce a kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat, amma yayin da aka yi hijira aka dawo Makka aka samu ƙarfin ga makamu aka ce to ku fito, sai suka kalli daɗin duniya, saboda an yi wasu yaƙoƙin an fara samun ganima, suna jin daɗin an yi aure ga ‘ya’ya, ana tsoron aje a mutu. Sai Allah ya ce shi ne yake gaya musu wannan, har ya kwatanta tsoron da suke wa haɗuwa da mutane kamar tsoronsa ko fiye da haka. Kun ga ashe ba ƙaramin abu ba ne, wannan yana ƙara sa maka darasin cewa lalle ka zama mai sakarwa Allah duk abin da ya ce a yi. In ya ce zo ka zo, zauna ka zauna, tafi ka tafi, kwanta ka kwanta, yi sallah kai sallah, wannan shi ne sai ka zama musulmi. Amma in za ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka da wai hankalinka da wani zurfin falsafarka, Allah ya ce ai kaza, ce ni ina ga wannan ɗin ba yanzu ya dace ba, to lalle musuluncinka akwai matsala. Wannan shi ne darasinmu, a cikinsa ake, har yanzu ba a ƙare shi ba. Ana ganewa insha Allah mu ƙarasa. Shi yasa ba a farlanta yaƙi ba a Makka. Minha, daga cikin hikimomin nan ko fa'idojin, anna min hikmatil bari ta'ala, cewa daga cikin hikimar Allah mahalicci shi ne zai shar'anta wa bayinsa shari'o'i ne bisa fuskar da ba za su yi musu wahala ba. Tausayi ne, yanzu da ya ce a fito yaƙi a Makka, me zai faru? Yaƙin zai sauƙi ko zai wahala? To saboda tausayi sai ya ce a in an tsokane kuma ku yi haƙuri. Yanzu in ba haka ba, yanzu mutane suna kallo za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu na cin mutunci suna maka ba mai karfin yin komai za su wuce ana azabtar da wannan saboda ya musulunta sai dai aje a yi amfani da kuɗi in bawa ne aje a saye shi sai a yanta shi kamar da sayyidina Abubakar yayi wa Bilal ko iya abin da ake iya yi kenan amma a ce aje a dau makami a yaki mutanen maka babu wannan karfin to hikimar Allah saboda kar a zo a samu matsalar wannan abu yayi wahala ba a iya yin jihadi ma shi yasa yace ku saurara addinin nan nawaye da Allah ne shi sa wannan ma yana cikin darasin da ya kamata mu dauke shi ka daina jin cewa addinin nan naka ne in ba kai addini ya mutu wallahi ba kai isa ba ko kai mai wa'azi ne ko mai ilmantarwa ne ko mai yadda zaka dauki wata irin hakikan cewa da zafi da tashin hankali saboda ba a yi yadda ka fahimta ba ka dauki kai ma'aikaci ne kuma kai ka sa kanka ko Allah ya wajabta maka wujuban kifaiyan ko yawwa Allah subhanahu wataala ya sanya kai ka samu lada dan ka kai ka mai da hankali akan samun ladanka in mutane sun karba ka ci nasara in ba su karba ba ma ka ci nasara me yasa na faɗi haka in sun faɗa ka ci nasara lada ya karu in ba su karba ba in sun karba nake son ce in sun karba ka ci nasara saboda ladan waɗanda suka musulunta za a tattara maka shi da yawa la an yahdiyaka la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am ai mun san wannan in ba su karba ba fa me zai faru kai wa'azi kuma akwai ladan wa'azi kaga ta ko ina baka da hasara to ka fahimci musuluncin nan da irin wannan surar kuma wallahi zaka sami natsuwa da kwanciyar hankali ba zaka samu hawan jini ba eh zaka samu natsuwa kuma hankalinka zai zama tare da kai kuma zaka fi samun damar koyi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fadinta eh da fadinta domin rayuwar manzo Allah san ba tsukakkiya bace tana da fadi duniya ce mai fadi a kullun a cikin karatunta kake baka isa ka kare ta ba sai dai yau ka san kaza gobe ka san kaza to kai kokarin ka dauki wannan sai ce wa yabda kuma sannan daga cikin hikimar wannan ya tantance ma a ce an ware ta daban na maganar mashakka a ware ta ko sannan wannan maganar tadarruji shi ma wani darasin ne ko ba ku gane tadarruji shine wa yabda bil ahammi fal aham in an tashi wa'azi ana farawa ne da al aham fal aham menene al aham abin da yafi muhimmanci to in an gama da shi kuma sai a zo a nemo wani al'aham din shi ne ma'anan al'ahammu fal'aham menene wanda fi komai muhimmanci a cikin wajiban shari'a sai da tauhidi kaga sai aka fara da shi a makka sai da aka yi shekara goma fa ba a komai sai tauhidi yanzu idan ka ɗauki shekara sha uku kai nake so in ce kullum na kan manta rayuwar makka ta manzo Allah sama shekara sha uku ce ba goma ba in ka ɗauki yanzu rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yayi ta annabci 23 to 23 nan 13 gaba ɗaya tauhidi kawai 13 duk a tauhidi suke ka ce a shekara ukun ƙarshe an hada sallah ko duk abin da ya shafi tsarin tsarki tsarin sallah tsarin zakka salloli iri ko tsarin zakka tsarin maganar azumi tsarin ayyukan shi jihadi harkar cinikayya ka'idoji ayoyin ciniki ayoyin saye da sayarwa ayoyin hana riba ko maganar aure haƙƙin mata rabon an mutu rabon gado da sauran waɗannan shari'a duk ayyau abin shi aka yi su duk a iya kwanakin Madina aka yi a shekara goma nan sauran duk a baya ana zancen tauhidi wannan yake nuna maka malamin addini mai ilmantarwa ya mai da hankali kan kiran mutane zuwa ga maganar tauhidin nan saboda duk inda aka je aka dawo sai ya bayyana yana nan har yanzu ba kone a gurin mutane da yawa yanzu an ana maganar sa sai kaga wani hankalin sa ya tashi za a raba kan mutane shi wannan duk abin da zai kawo sabanin nan shi ba ya san sa ni in controversial issues din da Allah ku rika bari shi yafi so ya yi zancen haƙin mata akan miji kaza halan ne POS da zancen menene me kuke zancen nan ta fashe din nan me abin nan naku na fashewa bai kuma ba waɗannan irin binciken da mas'aloli fiqhiyya na zamani suna da amfanin su amma wallahi mai da hankali kan ilimin tauhidi a gaya maka yanzu yana ce yanzu kwanan nan hayaniyar da ake ta yi din nan me ya jawo ta ya nuna maka me ya nuna maka akwai matsala matsala babba masail tata'allaqu bi usulit tauhid mutane da yawa basu sani ba a ce har yanzu mutum bai san cewa Allah kaɗai za a bautawa ba shi yana ganin wai ba ma wai ya kamata ko ya halatta ba shi yana ga bata rai yake an ce masa ba sai ya bi ta hanyar kowa ba Allah zai karbi addu'arsa shi yana ganin wajibi ne kawai sai ya bi ta hanyar wani kuma bi ta hanyar wani yana nufin ya roki wani ya gaya wa Allah saboda munin siffar da aka bai wa Allah jiya mun yi zancen nan ba sai mun mai cewa to amma wannan yana nuna maka harkar tauhidi nan tana da muhimmancin a zauna a yi ta ko kuwa kullum ina ba ku kissar wani malami a mamlakatul arabiyyah as-saudiyya a riyad na taɓa ba wa ɗalibin ilimi dai labarin muna karatun kitabut tauhid aka yi karatun kitabut tauhid aka sauke sai dalibai suka ce to ai sai a sa mana wani littafin da ba akar makallahu sai ce a kitabut tauhid zamu maimaita aka maimaita sai dai aka yi sau bakwai kitabut tauhid suka ce ma ai duk wannan matsalolin duk mun fahimce su duk mun gane ba komai a ciki duk mun gane su daliban ba suke gaya wa malami shine wata ran yace ina mamakin ku yanzu a inda kuke ko a wasu garuruwan akwai kabari da ake zuwa a daga hannu a roki wanda yake ciki ko babu suka ce babu a suka ce akwai kaburukan da ake zuwa ake irin wannan sai ce amma na kula hankalinku ya fi tashi idan an cakuɗa maza da mata a wurin biki ko an ce ana shan giya ko an ce ana kaza yanzu za ku hau mumbari ku yi ta huɗu ba ana saba wa Allah wallahi gwamnati a tashi ai kaza ai kaza ai kaza yace da wancan laifin da wannan da kuke ta huɗu ba a kansa wanne ne ya fi girma sai ce kun yarda da ni cewa har yanzu ba ku fahimci kitabun tauhid ba wannan kuma malame ne fa ba wai kananan ɗaliban ilimi ba ne kaga aka ce maka dai ɗalibin ilimi a Saudiya ai malami ne mu babba a nan ko ba haka ba ne to su ɗin ne fa malaminsu ya sauke musu kitabun tauhid sau bakwai amma kuma za ka ga harkokin da suka fi damuwa da su harkar saɓon Allah da social abin nan matsaloli na cikin gari amma abin da ya shafi yaƙar shirka da bidiyoyi su suna ga ai shikenan musamman ma su da suke yan gata ne a gwamnatin da take ba ta barin ai waɗannan abubuwan shirkiyat din to amma duk da haka akwai wuraren da akwai irin waɗannan matsaloli akwai kuma suna buƙatar a tashi a faɗakar mutanen da suke zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna son a bar su su daga hannu su ce ya rasulullahi ai kaza ba na sha ba ku labarin ba sau nawa da kafin wannan gwamnatin ta Saudi Arabia ta yanzu wurin da ake zuwa ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kullum sai an fidda adadi mai yawa na takaddu na mutane da suka zo ko umara ko haji, wannan ta rubuto a kawo manzon Allah tana son haihuwa, wannan ta rubuto tana kaza da kaza. Daga kasashen musulmi na duniya da aka zo yanzu duk aka hana wannan. In mutum ya zo sallama zai yi kawai ya wuce, shine haƙƙin abin da ya wajaba a kanka tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wajibinka kai masa sallama, kai masa salati. Amma shi ba za a roƙe shi komai ba, wannan umarninsa ne ba umarnin gwamnatin Saudiya ba. Amma ka ji ai ta sharrance sharrance wahabiyawa kaza da kaza da kaza, duk wannan kuma suna ne da lakabi ne na sharri da makaryata suke sawa. Magana ce ta bin abin da Allah ya ce a yi a Alƙur'ani. Duk cikin Ƙur'ani ba inda Allah ya umarnin a bauta wa wani, ba inda Allah ya ce ya halatta ya ba da dama a iya roƙar wani. Duk abin da yake faɗa shi ne mai a bauta masa shi kaɗai, a kira shi shi kaɗai. Waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba, la yamlikuna min qitmir, ko in kun jira su ma ba za su ji ba, ko da sun ji ba za su iya amsa muku ba. Wannan fa ƙuru-ƙuru Allah ya faɗi wannan. Amma abin mamaki har yanzu mutane ba su gane waɗannan ayoyin ba. To kuma yanzu za a ji ana wani zancen wasu abubuwa da tafashe da makamantansu. Ba ina magana ne akan ita wannan mas'alar ko tafashe da sauransu, ba ta da muhimmancin a san fiqihunta ba. Amma abin nufi yadda mutane hankalinsu baya kawowa zancen tauhidin nan, zancensu kullum wani abu daban. Wasu ma masu da'awan ne amma ba sa so a yi wannan zancen. Za su yi kar a raba kan mutane, ya kyale mutane saboda mutane ba sa sha'awar a shiga wannan gurin. To me suke so a yi? Mu dai ba mu ma iya komai ba sai wannan ɗin. Sai ka ga kenan me za a yi? Dole a yi haƙuri da mu haka. Zai yanda ya dawo za mu yi? Kuma ba zai yiwu ba. Don haka duk ƙoƙarin da za ka yi ka tabbatar da kana da damar da za ka shiryar da mutane. Shiryarwa da dai Allah ya hore maka ta baki, to ka ilmantar da mutane. In ko ba za ka iya ba, ka yi gwargwadon abin da za ka iya. Amma dai mai da hankali kan harkar tauhidin nan ya fi komai muhimmanci. Kuma wannan darasin in kai shi daɗin statistics kenan. Figures kamar yadda Bature ke cewa ba sa ƙarya ko? Yawwa. Shekara 23 na manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shekara 13 gaba ɗayansu a tauhidi. Wannan kaɗai ya isa nuna maka muhimmancin tauhidi. Kuma ka bari Allah yana da dama da zai iya cewa a yi yaƙin tun a maka, shi ya ɗauki nauyin zai taimaka musu. Me yasa a Badar ya taimaka musu har da mala'iku? A Makan ma zai iya taimaka musu da mala'ikun, a rusa kowa ma, a tsabtace Ka'abar, a cire gumakan gaba ɗaya, a yi watsi da su cikin tekun Jidda. Ko ba ka bane? A ce ya Rasulullah ga wuri nan an share muku, kawai ku yi ta musulunci. To amma Allah yana da hikimarsa, ba haka yake so a yi abin ba. Wannan gogayyar da take aukuwa tsakanin annabawa da mutane su ce kaza, a ce a'a, a samu kofar da wasu za su musulunta da ikhlasi su shiga aljanna, a samu kofar da za a zubda jinin wasu har su shiga aljanna saboda sun yi shahada, a samu damar da waɗanda suka daɗe daga cikin sanadidin da suke bauta wa gumaka su ma su zo su tuba su koma zuwa ga Allah. Wannan abin da zai sa Allah ya gafarta musu bayan duk sun masa laifi, Allah sunansa na At-Tawwabu ya tahaqqaq, ya tabbata. Wannan hikimomi ne duk a ciki masu yawa. An fahimci abin? Daka ba wai yadda kake ganin ya kamata ina ma ai kaza, ba haka bane. Yadda Allah yake gani shine daidai. To mu ƙara sauri. Wal ashal fal ashal. Daga mai wahala a fara, kuma da mai mafi muhimmanci, sannan mai bin sa a muhimmanci, sai kuma a fara da mai sauki, sai kuma wanda ya fi shi sauki. Wa minha, daga cikin fa'idojin dakatar da yaƙi a Makka, me yasa ba a yi yaƙi a Makka ba? Annahu law furida alaihim alqital, wannan sa'adi yace inda an farlanta musu yaƙi a Makka, ma'a qillati adadihim wa udadihim, tare da ƙarancin adadinsu da tattalinsu. Adad da udad, adad na adadi, udad jam'in udda, tattali, tattalin kayan yaki wa kasrati a'da'ihim, in ka lura da musulmin ba su da yawa, makamun su ba yawa, ku duba fa an yi hijirar ma a yakin Badar a ce doki uku, masu doki mutum uku kawai, ai wannan ya isa ya nuna maka cewa babu ba hali. To inda a makan ne fa, inda a makan ne ba ma zancen doki, ba ma makamun, duk matseran da za su yi wani abu na makami a lokacin zuwaye duk kafiran ne, sai a je kasuwar ma a hana a sayar muku, ko ba kaba a gaban mutane za a gutsira suwaye an a cikin maka wani an yayyanka shi gutsire gutsire a cikin musulmi, duk an yi wannan ko ba a yi ba. To amma damar da inda Allah maɗauki ya ce a yi wancan jihadin a wancan lokaci a wannan hali, ya ce wa la'adda zalika ila mihlalil islami, da wannan ya sanya gaba ɗaya musuluncin ma ya ƙare ya zagwanye a neme shi a rasa ya tashi, shine idmi hilali ya ƙare duk ya zama babu shi. Faru'iya janibul maslahati, sai aka lura da ɓangaren maslaha, a dubar da me zai amfani ga musulunci. Wannan kuma wata makaranta ce ita ma, wata makaranta ga mai da'awa da mai shugabancin mutane, a riƙa kula da maslaha, menene zai haƙƙaƙa nasara a gwargwadon istihadinka da tunaninka, ba tilas sai abinda kake gani kullum ra'ayinka shi za a ba'a, aka kalli mecece maslahar musulunci, in mun yi haka abu kaza zai faru, ci baya ne ga addini ko ci gaba, sai a auna a gani abinda in ci gaba ne addini to a yi, ko da da yar damuwa a cikinsa, abin in kuma an yi haka cewa babu wani ci gaba a musulunci matsala ma za a samu, to a haƙura da shi a fasa, ko da da nassoshi da suka ce akwai alheri a cikin wannan abu, in aka auna aka gani za a iya samun matsaloli, sai a ce to a wannan lokacin mu dan saurara da kaza, tunda ba wujubi ne aini da aka faɗi sunan garin a wannan lokaci ba, ina faɗar kowanne hali da zama da yanayin da za a kalla, an gane abu. Wannan dai a cikin matsalolin da ake wa haka, ba kowanne ba, akwai matsalolin da ba haka ake musu ba. To sai ce janibul maslahatul umma, babbar maslaha ala ma dunaha akan afifita ta akan wadda bata kaita ba, wali gairi dalika min al hikam, akwai dai hikimomi da ba waɗannan ba. Nan iya guda biyun ya faɗa ya tsaya, yace wa kana ba'dul mu'mini, dama can wasu mu'minai suna burin ina ma a ce a farlanta yaƙi a wancan hali wanda bai dace din ba, su suna ganin haka bai dace ba, innamal la'iqu fiha alqiyamu bima umiru, abinda ya dace shine wato su aikata abinda aka umarce su da shi fi zalikal waqti, a wancan lokaci, mana su a lokacin gani suke abinda yafi dacewa ayi jihadi, Allah kuma ba haka yake gani ba, don haka abinda ya wajaba akan su shine iya abinda aka dora musu a wancan lokaci, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sai sallah su taimakawa juna, shikenan musuluncin a wancan lokaci, an gane. To shine sai sai min at-tauhidi, ayi tauhidi da sallah da zakka da makamancin wannan, kamar yadda Allah madauki yace walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, inda sun aikata abinda akai musu wa'azi da shi, la kana khairan lahum wa ashadda tathbita, da yafi musu alheri kuma shine zai fi karfin tabbatar da su. Yayin da suka yi hijira kuwa zuwa Madina, kuma musulunci ya karfafa, aka wajabta musu yaki a lokacin da ya dace, sai wasu daga cikin su, daga cikin waɗanda suke gaggauta ina ma ayi jihadin a Makka din nan, an gane. Yawwa, saboda tsoron mutane da rauni da kuma wato raki, suna cewa rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina alqital, kadi ba shi kansa lafazin akwai matsala cikin su, ko ba ka wuce shi kansa Allah ya wajabta abu, kace ya Allah me yasa kai kaza, Allah ba a tambaye sa me yasa yayi kaza ko, suka ce ya Allah me yasa ka wajabta mana, ya ka wajabta mana yaki kuma yanzu, malam yace a cikin wannan akwai nuna kosawarsu da kuma yin karan tsaye ga Allah madaukaki, abin da ya kamata a ce sun aikata shine kishiyar haka, kishiyar haka ma'ana idan aka ce maka ya kai musulmi zo kai kaza, to kada kai kunkuni, kada ka nuna gazawa da kosawa, kawai me zaka yi? Ka tafi ka aikata, haka ne? Yawwa. Kada kuma har ka bude bakinka kai furucin da zai nuna ka raina abin da aka umarce ka da shi. Kaga lima rabbana lima katabta alaina alqital, wannan menene? Kamar raini ne, haka ne? To kar kai haka, zuciyarka ta karba, bakinka ya sallama, ya shiru, kada ya ce komai. Wannan shine wajibinka a matsayinka na mumini. To sai ce wa kana alladhi yanbaghi lahum diddu zalika, shine at-taslimu li amrillah, su miƙa wa lamarin Allah da kuma haƙuri akan umarninsa, amma su sai suka juya abin da aka nema daga gare su, ba su yi haƙurin ba, suka nuna gazawa da ƙosawa da raki, har suka bude baki suka faɗi maganar da bata dace ba. Suke cewa laula akhartana, ya Ubangiji ina ma a ce ka jinkirta mana, ila ajalin qaribin, zuwa wani lokacin nan kusa ma dan yi in mun dan ƙara ƙarfi. Kuma duk ba wani abu bane, suna tunanin dukiyoyinsu ne da ƴaƴansu da mata'in duniya da suke cikin jin daɗi. Ai halla akharta fardal qitali, ina ma a ce me zai hana ka jinkirta farlancin wannan yaƙi, muddatan mutaakhiratan, wani lokaci wanda za a jinkirta shi ba yanzu ba, anil waqtil hadir, ba yanzu ba. Wannan shine halin dayawa, ko wa hadhihi alhalu kathiran ma ta'ridu, wannan halin sau dayawa yakan auku, yakan bijiro, liman huwa ghairu razini, ga mutumin da yake hankalinsa ba wato mai kakke bane, eh, mutumin da ba shi da zurfin tunani da hangen nesa da kuma tabbata da kuma wato karfin kuduri. In an ce razana shine wato abin nan, mutum ya zama yana da kamala ta tunani da tsayawa, ba shi da fizge-fizge. Yawwa, ba mai tsayashan ba. In an ce mai tsayashan shine mai itsirabi, wanda kansa ba a tsaye yake sosai ba. To mutumin da yake kansa a tsaye, tunaninsa wuri guda mai hankali, shi da ake ce mara zi. Shi yasa ake siffanta aqlin mutum a ce lahu sahibu aqlin razi, mutum ne mai hankali wanda yake wato mai ƙarfi, kuma wanda yake mai nauyi, kyakkyawa, mai hangen nesa, mai kuma iya auna abubuwa. Duk ya shiga cikin wannan kalmar ta razi. Wasta'jala fil umuri qabla waqtiha, kuma mutumin siffa ce ta mutumin da ya gaggawa cikin lamari kafin lokacin abun yayi. Fal ghalibu alayhi annahu la yasbiru alayha, duk mutumin da yake ɗabi'arsa kenan, mutum mai gaggawa. Yanzu ba su ne suka nemi ai sauri a ce ai jihadin ba, ko? To the same mutane su ne waɗannan ɗin kuma da aka zo aka ce to ga jihadin, sai suka ce a'a, ai kaga wannan ya nuna ba hangen nesa isasshe, kuma ba su auna abubuwan yadda ya kamata ba. Don haka uqul din ghairu razina, saboda akwai istirabi, domin kamata ya a ce suna da tsayuwa wuri guda, yayin da aka ce kada ku yi, su ce na'am. Yanzu yayin da aka ce ku yi, su ce na'am. Saboda me? Sun fahimci Allah ya fi su sanin zarfu zamanin da zarfu makan, ko? Yawwa, Allah bin Allah daɗi ne da shi, ko? Ina ne yace la yasbiru alaiha waqta hululiha, mutumin da ba zai iya haƙuri da abubuwa ba da aka wajibta masa a lokacin da suka faru, suka hau kansa. Wala yanu'u bi amliha, kuma baya jin in ma an dora masa ba zai ji nauyin abun ba, ma'ana ba zai dauki abun serious ba, shine ma'anan wala yanu'u, ma'ana abun da an wajabta masa ma ba zai dauki abun da gaske ba, eh, shine ma'ana. Bal yakunu qalila sabri, zaka same shi wato mai gajin hakuri, eh, ba mai hakuri bane. Thumma inna Allah ta'ala wa'adahum an hadhihi alhal, sannan sai Allah madaukaki ya musu wa'azi dangane da wannan hali, allati fiha at-takhallufu anil qital, wanda a ciki suka tsaya suka ki fita yaki. Faqala, sai ce qul mata'ud dunya qalil kace musu jin dadin duniya fa kadan ne, kadan ne jin dadin duniya mene dan kadan ne. Wal akhiratu, wannan kamar wata jumla ce da ba ita ko lahira khairun, kun ga nan shi ba a fadi tsawon ba ma, kawai sai aka ce khairun. Tunda ku aka fadi ma khairiyya, to ko ba a fada maka mudda ba, to a dan kadan din na lahira yafi, da yawan ma na lahira yafi, da za a shimfida maka duniyar ka dade a cikin ta, to na lahira yafi wannan dadewa. To an siffanta maka kuma ita duniya duk inda ta yi maka tsawo tun an kwatanta ta da lahira yar kankanuwa ce. Kwana nawa mutum yake a duniya, dukkanmu nan yanzu shekarun nawa ake yi? Shekarun nawa ake galibi? Galibi, galibi 60, 70, 80, ko ba ka ba 90, mutum ya kai 100 a fara labarinsa a gari, ko ba ka ba ne? Yana kaiwa 130, 150, a zo ana neman suwa za su kai shi menene gini su ake cewa jini na littafin. Yawwa, a ce aje a sa shi a cikin littafin tarihi da ake fadar abubuwan mamaki nan ko? Amma average ne, shi ta Allah madaukaki a surati Yasin ya yi amfani da shekara, ake malamai suka kawo hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya fassara wannan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Malamai suka fassara wannan cewa ma'ana shin ba mu rayar da ku gwargwadon shekarun da ya isa mai wa'azantuwa ya wa'azantu ba, shi ne ma'anar wannan. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam, kun san akwai hadisin duk wanda ya kai shekara 60 bai wa'azantu ba, to kuma kamar an yanke masa uzuri. In dai mutum ya kai 60 bai san halal halal ba, bai san haram haram ba, har yanzu bai duk wa'azin duniya fa ya gan shi, saboda ya ga 32 ko? Ko ba haka ba ne? Ita kuma 32 ta fi university, ta fi university, ko ba ku yadda ba? Wallahi 32 ta fi duk wata university da za ka je. Akwai abubuwan da ko ka je jami'ar ba za ka same su a university ba, ita 32. Dariya ta baku? Na'am? O wasu ne suke aure shekarun nan su, wanda ba su kai 30 din ba ne ina jin suke lissafa. Yaushe za su yi ɗaya, kuma har ɗayar ma su zo a ce musu sun yi biyu? To, ita shekara 60 da duk mutumin da ya kai ta, za ka ga experience ɗinsa na rayuwa, sanin meye mai daɗi, sanin meye ba shi da daɗi, ya fahimci waɗannan abubuwa. Me za a yi wa mutum da baya so, ya sani. Me za a yi wa mutum da yake jin daɗi, ya sani. Wa'azi na maƙali na jin wa'azojin Alƙur'ani ya ji da yawa, musamman 'yan zamaninmu. In zamanin baya ba su samu wannan gatan ba irin na zamaninmu, mu yanzu ba mu da abin nan. Shekarun baya ba irin wannan, shekarun baya, shekarun bayan fa irin tamu ma mu 'yan yara, ko? Ko ku yadda ba? Da sai ka ga masu tafsiri a garin nan da mutum da wani na? To ba sai mun faɗa ba, kar mu shiga sunaye, amma duka ajajin ba wani yawa ne da shi. Akwai masu wa'azi irin na turmin nan, da masu wa'azin yaƙi da sauransu. To shi mun taɓa zancen dai ba sai mun maimaita ba. So in ka tuno yanzu sai ka ga ba ƙaramin alheri aka samu ba. Yanzu ko ina wa'azi, in mutum bai zo masallaci ba ma, in ya zauna a gidansa ya buɗe rediyo da Ramadan dai tun daga safe, da a rediyon ban da lokacin da Isa Waziri ake jinsa, shi ma a lokacin da ya fara ne, bayan ya bar nan garin da ya koma ya fara, ya bar gwarzo ya fara. Amma kafin wannan lokacin sai ya kaji Malam Abubakar Gumi a rediyon Kaduna, shi ke nan abin da ake ji a rediyo. kuma da lokacin sa ana gamawa shikenan sauran abubuwa kuma a cigaba normal amma yanzu ya radio gaba daya an gama ba komai sai tafsirin alqur'ani kuma duk duniya ba inda ake wannan sai Najeriya ko gwanda ba duk duniya so muna cikin alheri dan haka ashe wani abu da za a ce ga wata aya ga wani zance akan halaccin ko rashin halaccin kaza da wahala dan shekara 60 bai sani ba da kaga ashe kenan ya dauki darasi a rayuwarsa da ya kamata a ce hankalinsa mai iya auna abu ne yawwa ya hankaltu ya fahimci yadda abubuwa suke ya san menene mai amfani ya san abin da ba shi da amfani lokacin yayi gaba daya ka baka daga hannun ba baka nuna komai an to ya isa yanzu mu dawo nan sai mu tashi in ya so mu fara daga inda yace thumma inna allaha ko wa'adahum sai mu dawo mu fara daga nan ai da ka tsere ni cincin to muna roƙon Allah madaukaki ya amfane mu da abubuwan da muka ji Allah subhanahu ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da suka gabata Allah ya yafe mana zunubanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkan waɗanda suke neman addu'a Allah biya musu buƙatunsu na alheri ƴan mata ƴaƴanmu da ƙannenmu da suke neman Allah ya ba su dacewa da ma'aurata Allah ya taimake su samari da suke neman aure su ma Allah ya ba su dacewa Allah ya ba su kuma aikin da za su yi dan uwanmu sarkin arewa da ya rasu yau din nan muna roƙon Allah madauki Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa ai ina jin kuna da labarin ko hakimin Igge Alhaji Saleh Yakubu Allah madauki ya masa rasuwa a yau din nan ina jin ma yanzu ana cikin sallar ko ana dab da farawa muna roƙon Allah madauki ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna ce makomarsa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك